Hukumar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta kama gaggan yan fashi 23 da take zargi da kaurin suna wajen fashi da makami da sace kayayyakin ofisoshin gwamnati. Komandan rundunar Civil Defense ta kasa a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace gungun yan fashin sun dade suna cutar al'umma jihar Nasarawa.
Mun kama mutum 19 shekaran jiya, jiya kuma mun kama guda 4 sun zama 23 kenan. Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira Fresh Plus Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baren sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Nan suka kwashe mun za su kwashe da kwamfutan su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je Tuwake Jamji Filling Station lafiya. Cikin gari suka kwashe masa kuɗi, suka kwashe masa laptop. Hatta TV plasma da ke cikin ofishin da sun kwashe. Suka sake zuwa Alhaji Lawan Filling Station a Shago. Suka sake irin wannan barna. Kuma suka je suka shiga Ministry of Health. Suka kwashe kwamfutoci guda biyar, suka cire plasma, suka kwashe wanda su kwashe suka tafi. Turan 23 ga watan 6 na wannan shekara sai suka je ma'aikatan Nagis. Suka je suka fasa wannan ofis. Suka kwashe musu kwamfutoci sun fasa sabu ya kai guda 3 manya-manya. Suka je kuma Ministry of Land suka yi musu haka, suka kwashe kuɗi, suka fasa ofis. To duk waɗannan abin suka faru guda 7 ɗin nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na Nagis ɗin. Da muka fara bincike Allah da ikonsa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya. Kuma yanzu mun gano wasu kwamfutoci su da kansu sun yarda cewa sun aikata waɗannan laifuka.
To waɗannan mutane ɓarayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin 'yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban?
Da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikinsu mutum biyu sun yarda cewa sun yi fashi a Madar Station wani ɗan ƙauye ne nan kusa da Nasarawa Ikon. Kuma yawanci suna sace mutane babu mamaki.
Komandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ke bayani kan gungun 'yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya Musa Abdullahi yace 'yan fashin sun tafka barna a ofishinsu.
Infact ba so daya ba su biyu suka shiga. Farko suka daure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane 8 ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kuɗi. Ya ce a nan gidan rediyo ne ai ba kuɗi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko gobe 10 da suna tashin ne duk sun babballe su. Duka shiga. To Allah ya taimaka sun bandalar da wani abubuwa amma ba su taba transmitter ba. Amma kan sun dade ba mana wani su recorders da telephone da wani su kayayyaki dai. A dade ba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun je mana mai diesel sun dade ba wani abubuwa dai. Gaskiya kan ba ta gare sun addabe jama'a a lafiya.
Shi ma daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji yace gudunmawar bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari.
Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ka siye shi ɗin shi irin wannan makamancin shafin sun yi a ciki ba. Wayannan masu ba da bayanan sirri nan da sauransu ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Don mu akwai ire-iren wayannan ba da wani zai ce a sa guduma da aka yi aiki ba aka fasa wannan wajen. Za su tashi yadda suke karɓan hayan irin wannan ababen da sauransu sannan a cikinsu har akwai mai aikin gaggawa.
Tuni da rundunar ta Civil Defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.